sauraro akan mita 88.5 da laifin mu da zamani. Sunana Abba Isa Muhammad. Dauki da rahoton yadda muka saki waiwayar hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasar Rishin Jihar Kano game da batun sa ido da zati da kuma bibiyar yadda yan siyasa za su gudanar da yakin neman zaben su kasancewar hukumar ta yi wato batun cewar wani lokutan wasu daga cikin batagarin yan siyasa kan yi amfani da matasa wajen ba su kayan maye su kuma yi amfani da su domin dai ko cimma abokan adawa ko kuma kawo tarraki ga al'amuran da suka shafi zaman lafiya ko kuma tsaro. Ga zantawar da muke da kwamandan hukumar ta NDLEA a nan Kano, Abubakar Idris Ahmad.
To kwamandan hukumar hana sha da safarar miyagun kwayoyi ta kasar Rishin Jihar Kano, Abubakar Idris Ahmad, gashi an fara gangamin yakin neman zabe. A baya kafin a fara gangamin yakin neman zabe kun ba da shawarwari da kuma jan kunni. Wani gargadi kuma yanzu kuke da shi ko kuma sako ga musamman matasa da kuma su kansu yan siyasa?
To alhamdulillah, gargadin mu zan iya cewa sake nana ta abinda muka fadi daga baya ne, saboda alhamdulillah muna ganin kaman wannan karan insha Allah za a yi nasara. Kamar a ɗankwai wayewa daga wajen matasan musamman kuma ma iyayensu, saboda an ɗaga yamfaɗi na neman ƙuri'a, kuma alhamdulillah a nan jihar Kano ne zan ce zai iya gani daga yanzu yadda aka fara abin kamar an fara ta a tsaftace, wanda kuma muna fata hakan zai ɗore. Gargaɗinmu ga dukkan jama'a ne, na farko su 'yan takalkari ya zama cewa sun san haƙƙi da yake wuyansu, haƙƙi na al'umman da suke neman su jagoranta. Ya zama na ba sa neman ɓata ma matasa rayuwarsu wajen sa su sai abubuwan da bai dace ba, abubuwan da yake jawo tarzoma da tashin hankali a cikin al'umma. Wannan abubuwan da suke yi yawanci sukan ingiza matasa ne bayan sun ba su mugun baya. Yawanci da ga suna waɗannan ayyuka saboda bayan sun sha kayan maye sun fice daga cikin hayyacinsu, shi ne suke samun ƙarfin gwiwa a aikata dukkan wata asa da suke zo su aikata. To ina magana game da lamarin campaign. Yawancin matasan da ake amfani da su wajen ruguza manufan abokan hamayya shine bayan an ba su kwaya sukan je su sha su tari mutane da suka fi ta yawon campaign yan wata jam'iyya daban. So kiran da muke yi shine su waɗannan 'yan takarkari da Allah su ji tsoron Allah, su kuma ƙaunaci al'umman da suke so su jagoranta su shugabanta, kada su afka su cikin rayuwa mummunan rayuwa, mummunan rayuwa ta wajen shaye-shayen, sannan kuma mummunan rayuwa ta wajen su waɗanda suka sha waɗannan abubuwa wanda za su je su yi safar musu su ji musu ciwo.
Alal misali idan akwai matashin da ya ga ana ƙoƙarin gudanar da wannan tsari ko kuma ana yunƙurin ba wa matasa ƙwaya lokacin wani kamfen ko kuma fita yaƙin neman zaɓe, akwai wata hanya da zai iya tsegunta muku domin ku ɗauki matakin da ya kamata?
Kwarai da gaske, ko da yaushe muka yi ƙoƙarin ba da lamba, musamman lamba ta kai tsaye ce wanda tabbataccen lamba ce wanda duk wanda ya bani wani bayani na sirri magana nan da ta zamana a sirrance, kuma zan yi amfani da shi in tabbatar da cewa mun yi duk abin da ya kamata wajen samun waɗannan mutane da suke wannan mummunan ɗabi'a. Ko da yaushe ina kira ga waɗannan matasa, ina tabbatar musu da cewa dukkan wanda ya zo ya yi neman ba su waɗannan abubuwa ko kuma suka gama yana ba mu wasu 'yan uwansu, to ya kamata su bani wannan bayani. Insha Allahu da mu ga yadda za mu yi da waɗannan mutane da suke neman ɓata musu rayuwa. Sannan kuma su kansu waɗannan 'yan siyasa ko 'yan takara zaman da suke neman su wannan abu, na yi gargaɗi da farko kuma ina sake nanatawa, dukkan mutumin da muka samu yana ba mu wasu matasa kwaya domin su sha su mishi aikin ta'addanci wajen campaign ɗin shi, to insha Allahu za mu yi amfani da wannan a hujja, kuma za mu kai shi gaban kotu, kuma dai kujerarsa da yake neman ya takara a kai.
Ko da ɗan jam'iyya mai mulki ne?
Kowace jam'iyya, ai 'yan jam'iyyan da suke mulki ma a yanzu haka, dan ya gaya muka cewa shugaban ƙasa shi ya fara ba mu goyon baya 100% na cewa mu yi ƙoƙari mu magance duk wannan mummunan abu da yake faruwa. To kawo ko idan shugaban ƙasa zai goya mana bayan tabbatar da cewa al'umma ba ta gayyara ba a sanadiyan ta'amalin miyagun ƙwayoyi, kawo ko duk wani dan takara a bayan shugaban kasa yake kuma mu a shirye muke ba wai a nan jihar Kano ba gaba ɗaya kasa baki ɗaya wannan kuduri ne wanda shugaban hukumar mai fidda wanda dole da mu kokari mu ga cewa mun aiwatar da shi 200%
ina batun shigar sunkuru ko kuma shiga farin kaya da jami'an ku za su dinga yi domin bin irin guraren da ake wannan hidima ko kuma yakin neman zabe domin zakulo yadda wannan abubuwa suke gudana
ai dama wannan akwai a kowane lokacin da duk lokacin da za a fita yawon neman gangami ne neman kuriya dama ai dukkan jami'an tsaro suna su ita abun nan jam'iyya yanzu takan sanar da hukuma cewa gashi suna da gangami a lokaci kaza da a fi soje kaza da a yi kaza to ta wannan hanya a hukumance dukkan jami'u na tsaro suna sanin abin da ake ciki so mu kuma dama a sirrance za mu zamana muna nan muna bibiyan duk wanda zai fita a wurin muna bibiya wannan wanda ya fito fili kenan nake magana wanda za su fito gangami a waje sai abu amma ina maganan mutanen da za su zo a boye kafin lokacin da za a fito gangamin ko a cikin gida ko a wani waje sun tanadin su wajen da za su kira yaran da suka zaba su ba su waɗannan abu shi ne nake tabbatar musu cewa yaran nan yanzu muna kokarin mu sanar da su mu faɗakar musu da kai cewa waɗannan mutane raunin rayuwarsu suke yi neman suke su halaka su so su kuma idan sun ga mutanen nan sun yi haka su bi su ya zamana sun tabbatar da cewa sun samu shaida kuma su gaya mana ko da a sirrance ne to duk mutumin nan duk matsayin mutum idan dai abinda zai yi abu ne wanda zai karya dokan kasa to dokan kasa ko tana daidai ta aiki a kansa
to da fatan matasa da sauran waɗanda wannan al'amari ya shafa za su yi karatun ta natsu domin ganin an yi al'amuran da suka shafi yakin neman zaben cikin kwanciyar hankali da lumana sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da FM da zamani sai kun sake jina a nan gaba